إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان هكا يقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا قوديا قال لما نوكا كنسركي wanda ya sake tara mu a ƙarƙashin wannan bagire mai tarin albarka a wannan masallaci Masjidul Imam Shafi'i a wannan anguwa ta Sura Bildi domin ci gaba da littafin Al-Muqaddima Al-Ashamawiyya wanda Malam Abul Abbas Abdul Bari bin Ahmad bin Abdul Ghani Rifa'i Al-Ashamawi Al-Qahiri Al-Azhari Al-Maliki ya wallafa a yau muna 27 ga watan Dhulqa'da hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda daidai ga 14 ga watan 5 miladiyya Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2026 wannan shine darasin mu na 7 a cikin wannan littafi mai albarka zamu tashi inda malaiki cewa amma fada'ilus salati fa asharatu malaiki cewa amma falaloli na sallah guda 10 ne idan aka ce falala shine abunda idan baka yi shi ba ba za ka yi sujudus sahwi shine ake ce ma falala malaiki cewa amma fada'ilus salati fa asharatu malaiki cewa amma falaloli na sallah malaiki guda 20 ne to wasu malaman sun kirga cewa falaloli a cikin sallah za su iya kai kamar 32 wasu malaman kuma sun ka ce falalolin a cikin sallah za su iya kaiwa har zuwa guda 50 kamar yadda ya zo a cikin littafin hashiyatu sawi ala ad-daridi wasu malaman sun ce guda 32 wasu kuma sun ce guda 50 ne amma dai malam ya takaita ga abun da yake guda 10 ne abu na farko safha ta 21 pagina 21 an ga wurin malam ke cewa amma fada'ilus salati fa asharatu malam ke cewa falaloli na sallah wannan guda 10 ne malam ce na farko raf'ul yadaini inda takbiratul ihram daga hannu lokacin da mutum ya zo yin kabbara ta haram to a wurin daga hannu anan malamai sun yi maganganu guda uku magana ta farko suka ce za a daga hannayen shi ne daidai kirjin shi daidai gaban shi haka za a daga ce Allahu Akbar wasu kuma suka ce za a daga hannayen shi daidai kafadin shi wasu kuma suka ce za a daga hannayen shi sai ya zo daidai kunnuwan shi amma al'asahu shine mutum ya daga hannayen shi daidai gwargwadon yadda yake iyawa idan yana iya daga su ya kai su a kunne yayi idan yana iya daga su ya kai su daidai kirjin shi yayi idan yana iya dagawa ya aje su daidai kafadin shi sai yayi to takbiratul ihram alamai suka ce duk kabbarar da mutun za in banda kabbara harama babu kabbarar da ta zamanto wajibi sai ya daga hannunsa takbiratul ihram ita ce idan mutun ya zo zai ce Allahu akbar sai ya daga hannayensa amma dukkanin sauran kabbarorin ba za mutum ba zai daga hannunsa ba idan mutum ya daga hannu to alhamdulillah amma idan mutum bai daga ba ba za a ce ba kuma sallar shi ba ta yi ba amma abinda malamai suka yi rinjayar anan shine mutuma da ya daga hannayensa ya ce Allahu akbar to ba zai kara daga hannu ba idan ya zo kabbara sai a wajen ruku'i sannan daga wajen dagowa daga ruku'i to anan mutum zai iya daga hannunsa idan ya zo ruku'i zai ce Allahu akbar idan kuma ya taso daga ruku'i zai daga hannayensa domin ya yi kabbara ma idan ba wannan bagiran guda uku ba inda mutun ya ga dama bai zamanto dole sai ya daga hannayensa ba to idan mutun yace Allahu akbar yayi kabara harama to anan menene mutun zai rike hannun shi ne domin yayi sallah koko zai saki hannun shi ne to anan ma malamai suna da maganganu guda hudu magana ta farko suka ce a wajen malikiyya idan mutun ya daga hannunsa yana nufin da cewa ya rike kanshi kamar mutumin da bai lahiya ko mutumin da yake ciwon ciki ko mutumin da yake da wata larura bai iya yin tsayawa sai ya rike hannayen shi haka domin ya samu ya tangale kanshi to wannan makruhi ne an kyamace wannan ga mutumin da baya lafiya saboda yana daga cikin al-i'tidalu yana daga cikin rukuni daga cikin rukunan sallah shine daidaituwa dole sai ya kasance mutum ya miƙe tsaye magana ta biyu kuma suka ce idza qasada sunna idan yayi niyan zai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen rike hannayensa to wannan shi ma laysa bi makruhin ba makruhi bane magana ta uku mutumin da ya hada tsakanin sunna da kuma rike kansa mutum ne yana da wata larura yana ganin idan ya rike hannun shi haka zai taimaka mishi a wurin ya rike kanshi sai ya hada niyya guda biyu niyya ta farko zai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam niyya ta biyu zai rike hannayensa domin su taimaka mishi ya rike kansa to shi ma wannan ba makruhi bane shi ma wannan abu ne wanda idan mutum yayi babu kyama a ciki sai kaso na hudu shine mutumin da shi kawai bai ma san me yasa yake rike hannu ba bai san sunna ne ba al'ada ce kawai shi da ya ga ana rike hannu ya rike to shi wannan malamai suka ce za a zaba mishi wanda shi bai da ilimi akai to za a zaba mishi cewa ya rike hannaye ne domin yayi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen malikiyya suna hana mutum ya rike hannayensa idan ya kasance ya rike hannu ne kawai saboda ya samu ya jingina da kansa saboda wata larura ba iya tsayawa da kanshi sai ya ga cewa bari ya rike hannayensa domin su taimaka masa anan ne kadai malamai suka ce to wannan makruhi ne kamar mutumin da shi ya saba sadalu ya saki hannun shi yayin sallah to inda sai wata larura ta same shi kuma yanzu yake fama ya rike hannayensa saboda su taimaka mishi ya rike kanshi to wannan makruhi ne amma idan mutum yayin sallah bai rike hannayen shi ba wannan sallar shi tayi sai dai kuma yana da fa wanda ya rike kuma yana da fadala wanda bai rike ba zai samu wannan fadalan ba an gane ko malai ce na farko raf'ul yadaini inda takbiratul ihram shine daga hannu lokacin da mutum ya zo kabbara ta harama wa tatwilu qira'ati subhi wa zuhri malai ke cewa da tsawaita karatu a wajen sallah azhar da sallah a wajen sallah asuba da sallah azhar to tsawaita karatu shine mutum zai karanta akwai wasu surori da ake cewa tiwalul mufassal sune daga suratul hujurat zuwa suratul naziat wa'annan an so mutum ya karanta wa'annan surorin daga sallah asuba zuwa sallah azhar an so mutum ya karanta daga farkon suratul naziat suratul hujurat har karshen suratul naziat la uku malaika ta wa tafsir qira'atul asr wal maghrib malaika cewa da jeranta karatu gajerantar da karatu a cikin sallar la'asar da sallar ta magriba to su kuma qisarul aswar sune daga suratul duha zuwa suratul nas wannan su aka fi so mutum ya karanta tsakanin sallar azaa al'asar da sallar ta magriba malaike cewa wa tawassutul isha'i haka da tsawaitawa a tsakanin sallar ta sallar isha'i at tawassut kuma shine mutum ya karanta daga abasa zuwa suratul duha wannan sune ake cewa awsatul mufassal ko awsatul suwar sune surori wanda suke yan gajeru sai mutum ya karanta daga abasa zuwa duha idan ya kasance sallah ce ta isha'i amma abinda ake so anan shine mutum limamin da zai ja sallah shine zai duba daga suwane ne ke tattare da shi suwane ne zai ja sallah sai ya san wani irin tsawaitawa ne ya kamata ya musu idan matasa ne kaga din raka'a guda sai izini idan kuma ya lura cewa akwai lattizawa daga ciki wanda ƙarfi ya dan ja to anan liman shine zai duba ya ga menene ya kamata yi a wannan sallah saboda hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Huraira manzo Allah yana cewa faman amma qauman falyukhaffif manzo Allah yake cewa duk mutumin da yayi ma mutane limanci to ya sauƙaƙa musu fa inna fihimul kabir manzo Allah ya ce saboda a cikin su akwai wanda yake babba ne latiza ne yana da shekaru masu yawa wa inna fihimul marida manzo Allah ya ce haka a cikin mutane akwai wanda baya lafiya wa inna fihimud da'if a cikin mutane akwai wanda kuma yana da rauni wa inna fihim dal haja a cikin mutane kuma akwai wanda yana da tsananin bukata wani ya bar shagon shi wani ya bar dukiyar shi wani ya bar aikin shi Allah Allah yana cewa wa idza salla ahadukum wahdahu Allah Allah ce amma idan dayan ku yayi sallah falyusalli kayfa sha'a to yayi sallah yadda ya ga dama idan kai kade zaka sallah in kana so din raka'a ka karanta izhibiyan amma idan dai zaka sha mutane to sai ka duba ka ga menene ya kamata a yi idan matasa ne ka sanya za ka yi da su idan lattizawa ne ka sanya za ka yi da su idan ma'aikata ne kuma dole sai ka duba wani ya baro aiki wani ya baro aiki da yawa a biran shi kina idan ma'aikata ne dole ka dan musu da sauki saboda idan ka tsawaita zai fara tunanin takarda kaza da abu kaza da abu kaza ka fidda shi daga cikin sallar amma sabanin mutanen wani idan zai ja mutane sannan zai gwada tilawan shi idan zai sallah shi kadai kuma faka-faka za ka ga cikin minti biyu uku ya kare sallah to manzo Allah ya ce idan kai kadai za ka yi falyusalli kayfa sha'a to yayi sallah yadda ya ga dama a ƙarƙashin wannan malamai suna da wata mas'ala da suke tattaunawa a kanta shine limamin da ya tsawaita alhali kai kuma kana da wani uzuri misali ka bar shagon ka a buɗe kana tunanin kada a masa ta ko ka baro ɗakin ka a buɗe kana tsararren dukiyarka ko ko ka baro in mace ce ta baro sanwa da yaro tana tsoron kada ya zo ya sa hannun shi ko kada dai wani abu ya cutar da kai ko ya cutar da wani naka to idan liman ya tsawaita malamai suka ce za ka iya yanke sallar liman ka koma gefe ka tuka ida taka idan liman ka ga cewa an yi alhamdulillah an ce amin ya ja bakara yana yi tai kuma kai ka ga cewa akwai dukiyanka mai yiwuwa ka bar shago a buɗe ko mai yiwuwa ka bar motanka a kwana ko mai yiwuwa ka bar wani abunka to sai ka koma gefe sai ka karanta inna tsayana da qul huwallahu ka salamce sallaka ka tashi ka kama uzurinka malamai suka kawo hadisin mu'az yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi mu'az ya kasance yana yin sallah wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallar isha'i idan ya sallar isha'i tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zamna wajen manzo Allah kuma sai dare yayi tukwana sai ya zo wajen mutanen shi ɗan anguwarsu domin ya yi musu sallah to wata rana ya zo yana yi musu sallah sai ya tsawaita to daga cikinsu akwai wani yaro da ya ga karatun ya yi tsawo kawai sai ya kama linzamin abun hawan shi kawai ya hau ya tahe shi lokacin da aka salamce sallah sai mu'azi yake cewa ai wannan munafici ne dole sai na je na gaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga abun da kai ana sallah ka yanke ka tahiyarka shi ma yaron ya ce to sai na gaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ma ga abun da kake yi saboda kana tsawaita mana sallah gashi sai ka ci ko dare wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai ka dawo nan ka tsawaita mana sai aka je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya ce da Mu'az afattanun anta ya Mu'az manzo Allah yake ce ma Mu'az shin zaka kasance fitinanne a cikin al'umma to sai malamai suka dauki wannan hadisin suka abbata shi cewa idan mutum yana da wani abu na larura na dole misalin yaro ne kana tsoron kada wani abu ya cutar da shi ko dukiyanka ko wani abu ne na dole liman ya tsawaita to zaka iya komawa gehe ka yi da sallar ka domin ka je ka kama uzurin gaban amma kada ya kasance kuma an buɗa ma ƙofa inda liman ya rabin shayi sai kaga kai wanga liman din mai jimawa ne ka koma gefe a maida abun abun wasa sallah abu ce wadda inda mun san muhimmancin ta to koda za a yi minti 30 awa guda ana yi abu ne wanda babu fargaba a ciki shine aikin ka na farko da Allah madaukakin sarki zai duba sannan ne za a duba azumin ka da duk wata ibada ka ba za a kalle ta bane sai an samu sallah idan sallah ta cika a lokacin nan ne Allah madaukakin sarki zai duba sauran ayyukanka inda bai cika ba sai a dauki sauran nafilolinka a ciccike maka. To amma yanzu kana ga diyar da kai sallah da mutane sai ka ji ana tsuwa da kai kuma ba biyan ka suke ba. Haka zo kai sallah haka ji ana yana tsawaitawa. Radda kuma shi mai cewa ana tsawaitawa radda akai katar yayi lacci kuma ya tarro an ida shi zai ce kuma kai sallan nan tayi an yi sauri. To liman abin da ya kamata da shi kawai yayi abin da yake gaban shi ya duba ya ga meye ya dace yayi ma al'umma. Kasan idan ka je wajen likita ai ba kai ne zaka ce a mini kaza ba ko shine zai ce kaza za ama da sahe da marece da daddare ko ka ce ai in yace ai allura uku ka ce ai dai zai ce a'a ba zai yi ba saboda uku ita ce daidai da ciwonka. To haka liman shine zai duba ya ga meye matsalan mutane kawai ya musu sallah ya tashi ya tahe shi dama dimi wannan dole sai an yi shi. Malaike cewa wa qawlu rabbana wa lakal hamdu lil muqtadi wal fadhi. Malaike cewa da fadar rabbana wa lakal hamdu lil muqtadi ga mutumin da yake bin liman wal fadhi da mutumin da yake bin sallah shi kadai. Amma anan malamai suna da maganganu guda uku. Liman shi zai ce sami Allahu liman hamidahu ya shuru ma musu ne za su ce rabbana wa lakal hamd kuma ba sai kowa ya daga murya ba kowa zai yi daidai gwalgwadon abin da shi zai jiya ma kanshi. Sabanin mutanenmu liman na cewa sami Allahu li zaka ji masallaci haraba ta doka rabbana wa lakal hamd a kowa zai yi gwalgwadon abin da zai jiya ma kanshi ne. Sannan idan mutum yana sallah shi kadai to zai hada guda biyu ne yace sami Allahu liman hamidahu kuma yace rabbana wa lakal hamd. Malaike cewa wa tasbihu fi ruku'i was sujudi. Malaike cewa da yin tasbihi a cikin ruku'u da haka kuma yin tasbihi a cikin sujuda. Malan ya aiki anan da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa idza raka ahadukum falyaqul subhana rabbiyal azim salasan. Manzo Allah yake cewa idan ɗayan ku ya ruku'i yace subhana rabbiyal azim so uku فإذا فعل ذلك فقد تم ركوعه. مثلا ce idan mutun yayi haka to ruku'in sa ya cika. Wa idza sajada ahadukum mathala ce idan dayan ku ya sujuda falyaqul fi sujudihi yace a cikin sujudar sa subhana rabbiyal a'la yace subhana rabbiyal a'la thalasan su uku. Fa idza fa'ala dhalika faqad tamma sujuduhu. Mathala yake cewa idan mutun yayi wannan to sujudan ta ta cika. To wannan ruku'u da sujuda babu wani lokaci da aka kayyade a ce ko kai guda uku ko kai guda biyu ko kai guda ɗaya. Idan ka shi kana iya yin guda 60 ma kai, idan ka shi kana iya yin guda 10 kai, duk abin da ka shi kana iya babu wani lokaci da za a ce in ka yi ruku'i gwargwadon minti kaza ya kamata ka taso. A wannan mutum zai duba ya ga yanayin al'ummar da yake yi musu sallah ko ko yanayin shi shi kadai. Idan yana da lokaci wanda zai juma yana yi to wannan falillahi alham. Idan mutun yayi da dai ma alhamdulillah, idan mutun yayi da bi ma alhamdulillah, amma cikar dai shine mutun yayi uku. Daga uku kuma abinda ka shi kana iya dorawa wannan kuma falillahi alham sai mutun yayi abinda yaje yana iyawa. Malam ce wa ta'minul imami fi sirri faqat. Da fadar amin galiman a lokacin da yake sallah ta sirrance. A mazhaba ta malikiya lokacin da liman yake sallar da ba a bayyana karatu to idan ya zo amin zai bayyana amin kinshi wannan falala ne a mazhaba ta malikiya. Amma abin da yafi inganci shine liman zai bayyana amin a lokacin da yake sallah ta wanda ake bayyana karatu. Yasa suka ce wa ta'minul imamu fi sirri faqat saboda liman ya ce amin a sallah ta sirri saboda mamu ya gane cewa liman ya yi da fatiha. Ko ko wasu suka ce saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ko da sallah ce ta boye ba a bayyana karatu, manzo Allah ya kasance yana bayyana aya ɗaya aya biyu aya uku kuma ana jin abin da yake karantawa. Malam ya ce wal qunutu da yin al qunutu. Al qunutu shine za a yi al qunutu. Yaushe ne ake yin al qunutu? Ana yin al qunutu ne kamun a yi ruku'i sallar asuba raka'a ta biyu kamun a yi ruku'i a nan ake yin al-qunutu. Za ka ga cewa malamanmu na gargajiya za ka ga idan aka yi ruku'u sallar asuba za ka ga cewa liman ya yi shuru to al-qunutu ne yake yi.
wannan sai mu doka bid'anci ne ko mu doka galgajiyanci ne ko mu doka wani abu ne da ya kama da haka to su suna rukan asalin abin da malikiyyar take umarta akan shi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana yin alqunut yayi juma yana yin alqunut haka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ma sun kasance suna yin alqunut to addu'a a cikin sallah kamar yadda malamai suke fada yin addu'a gaba dai yana daga cikin abin da Allah yake banci wannan al'ummar da shi al'ummomin da suka gabata idan larura ta taso za a je wajen annabin annabin su ne za a je wurin shi wannan annabin shi ne za a yi addu'a mutum ba zai daga hannu ya yi addu'a ba saboda bukatar shi ko saboda a wani bala'i da ya saukar ma al'umma amma sai Allah madaukakin sarki ya keɓance wannan al'ummar da addu'a idan larura ta same mu za mu yi alqunut lokacin da muka ga dama a cikin a cikin salloli guda biyar ko a wajen ma salloli wanda ba guda biyar ba za mu yi salatul haja a yi alqunut a faɗa ma Allah madaukakin sarki buƙatu malati walqunut da yin alqunut wa huwa shine ka ce Allahumma inna nasta'inuka ya Allah mu muna neman agajinka wa nastaghfiruka ya Allah muna neman gafaranka wa nastaghfiruka ya Allah muna neman gafaranka wa nu'minu bika kuma muna yin imani da kai wa natawakkalu alayka kuma muna yin tawakkali da kai wa nuthni alayka alkhayra kullahu kuma muna danganta maka dukkanin wani nau'i na alkhairi nashkuruka muna gode maka wala nakfuruka kuma ba mu kafirce maka wa nakhna'u laka kuma muna biyayya gare ka koko kace wa nakhna'u laka muna kaskantar da kanmu a gare ka wa nakhla'u sannan kuma muna rabuwa wa natruku kuma muna barin man yakfuruka duk wanda kafirce maka Allahumma iyyaka na'budu ya Allah kai kadai muke bauta ma wa laka nusalli kuma gare ka ne muke yin sallah wa nasjudu kuma a gare ka ne muke yin sujuda wa ilayka nas'a kuma a wajenka ne muke nema wa nahfidu kuma a wajenka ne muke bada himma narju rahmataka muna neman rahamaka wa nakhafu adhabaka aljidda kuma muna tsoron azabarka ta gaske inna azabaka lalle azabarka bil kafirina ka kafirai mulhiqun mai riskarwa ne malakita wal qunutu la yakunu illa fi subhi malakita al qunutu baya kasancewa illa fi subhi sai dai al sallah ta asuba wannan ana nufin da al qunutur rajim al qunutu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya juma yana yi wannan shine amma sauran alqunutu na biyan bukatu wannan mutun za ya iya yi koko liman zai iya yi a lokacin da ke akwai bukata waya kunu qablar ruku'i malace ana yin alqunutu ne a sallar asuba kamun ayi ruku'i wa huwa sirrun malace kuma ana yin shi ne a sirrance ba tare da an bayyana ba liman ba zai bayyana ba kuma sannan ba zai daga hannu ba a sama lokacin da yake yi sannan ma musu kuma za su jira ne a lokacin da liman ya yi ruku'u sai ya yi ruku'u saboda a cikin lafazin shi ma bu ba sai ya yi ba saboda liman ya yi masa kuma liman ya yi cewa ya yi damirin jama ya san hadda duk waɗanda suke bin shi sallah amma idan mutum yana yi shi kadai to yana sallah shi kadai zai yi alqunutin shi ne shi kadai malamai suka ce hikiman da yasa ake yin shi kamun a yi ruku'i saboda mutumin da bai samu sallah ba mai yiwuwa a lokacin da liman ya tsaya ya yi alqunutu miwa cikin wannan dan lokacin zai iya isowa domin ya samu sallah asuba ya samu ruku'i amma wasu suka ce kuma idan liman yayi shi ba ruku'i wannan kuma ba matsala bane amma dai al'ansab abin da yayi shine liman yayi shi kamun yayi ruku'i malace wattashahudu sunnatun wa lafdhuhu malace cewa attashahud shi ma sunna ne malace wa lafdhuhu ga kuma yanayin yanda ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hatta wannan zaman tahiya da malam zai kawo mana abu ne wanda hadisi ne mutawatiri hadisi ne wanda an samu shi daga diyawa daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malace at-tahiyatu lillah dukkanin gaisuwa ta tabbata ga Allah az-zakiyatu lillahi dukkanin wasu abubuwa da girmamawa sun tabbata ga Allah at-tayyibatu salawatu lillah haka kuma kalamai na girmamawa da abubuwa dadada dukkanin su da Allah ne. Assalamu alayka, malaice sai ka ce assalamu alayka, aminci ya tabbata a gare ka ayyuhan nabiyyu, ya kai wannan annabin, wa rahmatullahi da rahmar Allah wa barakatuhu da albarkokinsa. Assalamu alayna, aminci ya tabbata a gare mu, wa ala ibadillahi salihina, da kuma sauran bayin Allah na gari. Ashhadu an la ilaha illallah, ina mai shaida cewa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah, wahdahu shi kadai, la sharika lahu, baya da abokin tarayya, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, kuma ina mai shaida cewa lalle Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan sa ne kuma mandan sa ne. Malace fa idza sallamta ba'da hadha ajza'aka, malace idan ka salamce sallah daidai wannan to ajza'aka, ya wadace ka, ya ishe ka. Idan mutum ya zo daidai nan ya ce wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, na shaida cewa lalle Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne kuma manzan sa ne. Malace to idan ka tsaya anan ka salamce sallah alhamdulillahi, wannan ya wadace ka. Malake ta wa in shi ta kulta, malace idan ka ga dama kuma zaka ƙara cewa wa ashhadu anna alladhi jaa bihi muhammadun haqqun, kuma ina mai shaida cewa lalle abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaskiya ne. Wa anna aljannata haqqun, kuma lalle aljanna gaskiya ne. Wa anna an-nara haqqun, kuma lalle wuta gaskiya ne. Wa anna as-sirata haqqun, kuma lalle sirati gaskiya ne. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha, kuma lalle ranar tashin alkiyama za ta zo babu shakku a cikinta. Wa anna Allah yab'athu man fil qubur, kuma lalle Allah madaukakin sarki yana tada wa'anda suke cikin kaburbura. Allahumma salli ala Muhammadin, sai ka ce ya Allah ka dada tsira akan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala ali Muhammad ka dada tsira akan alayen gidan Muhammad, warham Muhammadin, ya Allah ka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rahama, wa ali Muhammadin da shi da alayensa, wa barik ala Muhammadin, ya Allah ka dada kara albarka akan Muhammad, wa ala ali Muhammad da alayen gidan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama sallaita, kamar yadda ka dada tsira, wa rahimta ka dada rahama, wa barakta ka dada albarka ala Ibrahim akan annabi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim da alayen gidan annabi Ibrahim fil alamina, a cikin tahalikai gaba dai, innaka hamidun majid, lalle kai ubangiji hamidun mai godiya ne, majidun wanda yake yana jin wanda ya gode masa. To wannan shine lafazin da malaka kawai ke cewa Allahumma salli ala malaikataka, sai ka ce ya Allah ka dada tsira akan malaikunka, wal muqarrabina da na kusa da kai, wa ala anbiya'ika, ya Allah ka dada tsira akan annabawanka, wal mursalina da manzanninka, wa ala ahli ta'atika ajma'ina da kuma ma'abuta wa'anda suke yi maka da'a gabaki dayan su. Allahumma ighfir li wa li walidayya, sai ka ce ya Allah ka gafarta mini da ni da uwayena, wa li a'immatina da kuma sauran limammanmu, wa liman sabaqana bil imani da kuma wanda suka rige mu da imani, maghfiratan azman, gafara wadda take mai tabbatuwa. Allahumma inni as'aluka min kulli khairin, ya Allah lalle ni ina roƙanka daga dukkanin wani alkhairi. Sa'alaka minhu Muhammadun nabiyyuka sallallahu alaihi wasallam, wanda manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi annabinka ya roƙe ka shi. Wa a'udhu bika min kulli sharrin, ina neman tsarin ka daga dukkanin wani sharri. Ista'adhaka minhu Muhammadun nabiyyuka sallallahu alaihi wasallam, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi ka tsare shi daga wannan. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna, ya Allah ka gafarta mana abinda muka gabatar, wa ma akharna da abinda muka jinkirta, wa ma asrarna da abinda muka bayyana, wa ma a'lanna, wa ma asrarna da abinda muka boye, wa ma a'lanna da abinda muka bayyana, wa ma anta a'lamu bihi minna, da abinda kahi musani akan sa. Rabbana atina fid dunya hasana ya Allah ka ba mu abu kyakkyawa a duniya wa fil akhirati hasanatan kuma ka ba mu kyakkyawa a lahira wa qina azaban nar kuma ya Allah ka kare mu daga azaban wuta wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat ya Allah ina neman tsarin ka daga fitinar rayuwa da mutuwa wa min fitnatil qabri daga fitina ta qabri wa min fitnatil masih ad-dajjal daga fitinar dajjal wa min azabil qabri ya Allah ina neman tsarin ka daga azaban wuta wa su'il masiri da makoma wadda take ta munana to wannan inda malam ya fara cewa wa in shi ita kulta tun daga wannan fadar shi wa ashhadu anna alladhi jaa bihi muhammadun haqqun wa anna aljannata haqqun wa anna an-nar haqqun har zuwa karshe to wannan addu'a ce wadda malam shine ya tsara kayan shi babu wani nasi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbatar da haka amma malam ya tattara wannan ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin addu'a idan yazo zaman tahiya na karshe to zaka ga duk abun da ake roka a zaman tahiya na karshe zaka ga yana alaka ne da lahira yana alaka ne da abun da mutun zai tsinta a gobara na tashin alkiyama to da mutun zai zo da wata addu'a wanda ba wannan ba to ajza'u shi ma wannan yayi idan kuma mutun zai iya harda ce wannan ya dan kiyinta a duk lokacin da yazo sallah shine bayan ka kare at-tahiyatu lillah kamar yadda malam ya ambata kai mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati to idan ka salamta sallah daga nan yayi galiban ma addu'o'i da yawa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi bayan yayi salati bayan an yi at-tahiyatu an yi salati to anan manzo Allah yana addu'o'i wata ran manzo Allah yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr manzo Allah ya so uku وترم من ذا الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هسوءك وترم كوم من ذا الله اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا يلا كيمن كيمني ساكمكو ساكمكو ميسوكي كوكو كيمني حسابي وندك حسابي نميسوكي وادو إسنا نمبر كتي انجيرو وند من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسن شينا يسوء idan Allah madaukakin sarki ya kai musaji mai zuwa sai mu tashi wa amma makruhatus sala abubuwan da aka kyama a cikin sallah idan aka ce al makruhu shine abunda in baka yi ba ba za a rubuta ma zinubi ba wanda kuma yayi za a rubuta masa lada abunda muka faɗa na daidai Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada abunda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته